Ni ne sale na baruwa ina sai da itace a forest filling paskare a jihar Taraba. Mu talakawa muna iya cewa har yanzu muna cikin kangi na maganan tsadan rayuwa, saboda yanzu talaka wani zai kwana bai ci ba, kaga ba za a iya cewa an fita kangin da rayuwa.
Manya ga su san tattalin arziki ya bunkasa amai daga amma talakoyi ga gaskiya na shan wahala. To talaka da ya saba zai ci abinci so uku so hudu rana, yanzu dai ma wani baya samu ya ci abinci so daya rana.
Wasu talakawa ke ne in rabbana ka wada ta mu a jiyon adama da Taraba, ke ma bai na halin kuncin rayuwar da suke cikiya yanzu, yayin da kuwa bangare guda hukumar nan take da diga tattalin arziki ta Najeriya NBS ke ma bayyana cewa yanzu fa kasar ta tasa tare da hukumar tattalin arzikin ta. To sai dai ko yayin da ma hukumar ke bada wannan tabbaci, yanzu aka masa tattalin arziki na maganin da saurayi nan aka ba. Honorable Abdullahi Firambe, tsohon kwamishina kuma masanin tattalin arziki a jihar Adamawa, ya kuma bayyana da suke kallon wannan batu a yanzu.
To Abdulaziz, idan ka duba abinda gwamnatin Najeriya take bayani dangane da tattalin arziki, musamman abin da ya shafi farashin kaya a gwamnatance da kuma a rubutance, za mu ce farashi ya sauka. Amma abin da gwamnati ta manta fa, wanda kuma har yanzu ba su sashi a cikin lissafinta ba, shine wannan hukuma suke duba ainihin faduwa da ainihin wato kula da farashin kayayyaki, ba sa ma aikin su, wanda har zai ba da daman cewa lallai abin da su suka gani a rubutun nan ya soma aiki. A matsayin mu kuma na masana tattalin arzikin kasa, akwai abin da muke ce da shi GDP, wato gross domestic product. Wannan gross domestic product din da ake bayani akan shi, lalle idan aka duba yanzu Najeriya mutane da dama sun koma gona, musamman arewacin Najeriya. To amma kuma in aka duba mafi kashi 80 ko kuma fiye ma da haka na 'yan Najeriya da suke wannan noman, su ne muke ce da su subsistence farmers. Wannan manoma ne waɗanda kawai daga gidansu ci sai kuma iyalansu, ba abin da za su iya ɗauka su kai kasuwa ba ne. To saboda haka a sai idan mutum zai yi noma ko kuma zai kai wani abu kasuwa, wanda kuma bai taka kara ya karya ba, wanda zai sa alƙalamin ainihin wato farashin abu ya nuna cewa abu ya haura ko kuma ya sauka, to wannan bai kamata ma ana sashi a cikin lissafi ba.
To wai koya ma ake gane mizanin haɓaka tattalin arzikin? Har ila yau dai ga masanin Abdullahi Firambe.
Akwai abin da kuma gwamnati ya kamata ta duba. Ya kamata idan irin wannan abu ya faru, su dawo su yawo cikin kasuwa, su dawo su dubi kayan da suke shiga da suke fita, ya farashin su yake, kafin su zake wannan alƙalamin ma da ke nuna cewa farashin kaya sun sauka. To amma a gaskiya idan dai za mu dubi abin da suke wakana a yanzu haka, bayan da za a yi kawai mutum ya bude baki ya ce wai ai bisa ga alƙalamin wanda muka zanna muka duba farashin kaya ya sauka, saboda haka 'yan Najeriya yanzu suna ala san barka da abubuwa da suke faruwa. Wannan zan ce ba haka yake ba.
To wai ko menene ma fatan talaka a yanzu?
A matsayin mu talaka ba mu kalla ba, dama talaka abinci ne yake ji, in ya ci abinci ya koshi, to nan ne ya san gari akwai lafiya. Talaka bai koshi ba, akwai zaman lafiya.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.